بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك أموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدهونا يمتشي، بركة مده ساكسة دواء، وانا مسلا تشينا على محمد انجمي وانا يكي قرمي دقري a jihar Borno. A wannan haduwa tamu ta ranar Juma'a 6 ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1429, wanda kuma yazo daidai da 5 ga watan 9 shekarar miladiya ta 2008, inda muke cikin tafsirin suratu Yunus. Ajiya mun kwana akan aya ta 94, za mu kuma fara ta kan wannan aya din, saboda ban karasa bayanin ta ba, lokaci yayi mana halinsa. Amma kafin mu karanta ayar da zamu fassara, akwai tambaya ɗaya da zamu ansa a gurguje. Wani ya rubuto yake cewa Ibn Arabi da muke magana akan sa jiya, shin Ibn Arabi ake cewa ko Ibn al-Arabi? Akwai alif da lam a sunansa ko babu alif da lam? To, a duk wanda ya saurara a jiya, ina cewa Ibn Arabi. Akwai Ibn Arabi, akwai Ibn al-Arabi, akwai Ibn al-Arabi da alif da lam, akwai nakira, akwai ma'rifa. To, shi wanda muke ta magana a kansa, da wanda muke faɗar irin aƙidojinsa miyagu, shine Ibn Arabi din, ba Ibn al-Arabi ba. Ibn Arabi shine muke magana a kansa, shine wanda yake daga baya. Ibn al-Arabi ya riga shi abin nan rayuwa a duniya, kuma shi wannan ba maliki ne, mutumin Falastin ne, mutumin Qurtuba ne, mutumin Andalus, mutumin Qurtuba. Shine mai littafin a tafsirin Al-Qur'ani, sannan shi ne kuma wanda yake da littafin Al-Qabas, sharhin Muwatta Malik Ibn Anas. Yana da dai littattafai daban-daban. Wannan shi ne Ibn al-Arabi, malami wanda yawanci a littattafai na ilimi akan ambaci sunansa. Ibn Arabi kuma in ka ji sunansa yawanci sai a littattafan sufanci, zaman tasawuf, a nan sunansa yake zuwa, saboda kwarewarsa a wannan janibin. Don haka Ibn Arabi muke magana, ba Ibn al-Arabi ba. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa in kuntum fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'ali alladhina yaqra'una al-kitaba min qablik. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين.
نعم، الله مدوكاكين سركي يجي، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. To, idan ka kasance cikin shakka game da abin da muka saukar maka, fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik, sai ka tambayi waɗanda suke karanta littafi gabaninka. Laqad ja'aka alhaqqu, haqiqa gaskiya ta zo maka, min rabbika daga ubangijinka, fala takunanna minal mumtarin, don haka kada ka zama cikin masu shakka. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله, kada ka zamo daga cikin waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah fatakuna minal khasirin, sai ka zamo daga cikin masu hasara. A jiya mun ce wannan ayoyi da zamu karanta suna yin ta'aliki ne ga abin da ya gabata a surar gaba daya, bayan Allah madaukakin sarki ya gama kawo ko shubuhohi na ainihin mushrikai da amsa akan su, ya kuma kawo mana kisoshin wasu daga cikin annabawa, annabi Nuhu da annabi Musa alaihi salam, sai kuma Allah madaukakin sarki ke ta'aliki akan kissar gaba daya, kisoshin gaba daya. Yake cewa annabinsa sallallahu alaihi wasallam, fa in kunta fi shakkin, idan ka kasance cikin shakka. Muka ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam baya shakkar abinda Allah madaukakin sarki ya saukar masa. To sai dai wani lokaci Allah madaukakin sarki yakan yi irin wannan uslubi din a Qur'ani domin a nuna wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam girman maganar da ake yi mata. Idan aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam maganar, wato maganar aka fuskantar da ita gare shi sallallahu alaihi wasallama, waɗanda suke al'ummarsa za su ga girmanta. Duk lokacin da ka fuskantar da magana zuwa ga wani babba, to na ƙasa da shi zai ga girman maganar. To saboda Allah madaukakin sarki yana yin wannan, muka ce kamar yanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama, la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Lalle tabbaci haƙiƙa idan kai shirka, la yahbatanna amaluka, lalle tabbaci haƙiƙa aikinka zai rushe kuma zaka kasance daga cikin hasararru. Babu ko shakka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba zai yi shirka ba. To amma akwai bayani, akwai gargadi ga waɗanda suke al'ummarsa cewa idan suka yi shirka aikinsu zai rushe, domin gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk matsayinsa, gashi abinda Allah ya faɗa masa, duk matsayinsa a gurin Allah, Allah ya ce da shi idan ya yi shirka aikinsa zai rushe. To kai da kake wani da na ƙasa a cikin al'ummarsa za ka fi ganin girman maganar. To shi ne wasu malamai suka ce a irin wannan uslubin ne Allah ya yi anan, ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka, in har kana shakkar abinda na aiko maka, ko kuma a kai kana cikin masu shakka waɗanda suke tantama, suke kai kawo wajen su gaskata abinda Allah ya baka, fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik, to ka tambayi waɗanda suke karanta littafi gabaninka. Anan Allah madaukakin sarki yana gaya masa a bisa wannan fassara, ya tambayi waɗanda suke ahlul kitabi za su zama hujja akan gaskiyar abinda Allah ya bashi. Mun ce Allah madaukakin sarki ya umarci a tambayi ahlul kitabi akan gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama, duk da cewa a hankalce zaka iya cewa ai za su iya faɗar, za su iya ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama, tunda dai ba su yi imani da shi ba, tunda dai har suna yaƙinsa, to babu shakka za su, zai iya tambaye su su ƙaryata shi. Muka ce a idan Allah ya ce a tambayi wane su bada shahada, ana nufin adalan cikinsu, waɗanda suke masu insafi a cikinsu, kuma kowa ya san cewa akwai waɗanda suka yi imani daga cikin ahlul kitabi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama, irinsu Abdullahi ibn Salam da jama'arsa. Babu shakka waɗannan idan aka ce a tambaye su bisa ga abin da suka karanta a cikin at-taura ko linjila na sifar annabi sallallahu alaihi wasallama, za su fito da sifar sa karara, za su bayyana wannan, domin Allah ya faɗa mana cewa akwai sifar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin abin da Allah ya saukar na at-taura da injila, allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil, waɗanda suka yi imani ko suke bin annabi wanda yake al'ummiyi, baya rubutu baya karatu, allazi yajidunahu, wanda suke samun bayaninsa, maktuban indahum fi at-taurati wal injil, yana nan an rubuta a wajensu cikin at-taura da kuma cikin linjila. Saboda haka sun san akwai wannan sifofi na annabi sallallahu alaihi wasallama, za su yi bayani. Ko kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da Allah ya saukar da wannan aya yayi shelarta, kowa ya ji abin da Allah yake gaya masa, fas'alil ladzina yaqra'una alkitaba min qablik, ya kasance kuma babu wani wanda yake makarancin littafi da ya fito ya ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama, duk da hirsinsu da matsanancin kwaɗayinsu na su ga sun ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama, amma ko ba a samu wani ya fito ya ƙaryata shi ba. Kaga ita ma wannan gudar aya ce, gudar shaida ce da take nuna cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama akan gaskiya yake. Allah ya ce masa laqad ja'aka alhaqqu min rabbika, to haqiqa gaskiya ta zo maka daga ubangijinka. Wannan jumla ita ma za ta ƙara tabbatar maka da cewa wannan magana da Allah yayi ba wai yana nufin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ita kai tsaye bane, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa gaskiya ta zo masa daga Ubangijinsa. Waɗanda suke tantama, suke inkari, su suke buƙatar a gaya musu haka. Shi yasa Allah ma ya kawo da lamut tauki da qad litahqiq la qad ja'aka alhaqqu min rabbik, domin ya nuna maka cewa ana magana da waɗanda suke shakka din ne, ana magana da waɗanda suke inkarin ne. Shi yasa aka zo da muakkidat, abubuwan ƙarfafa magana, domin a ƙara kawar musu da wannan inkarin da suke yi. Allah ya ce laqad ja'aka alhaqqu min rabbik, haƙiƙa gaskiya ta zo maka daga Ubangijinka. Fala takunanna minal mumtarin, kada ka zamo daga cikin masu shakka. Akwai bambanci tsakanin ash-shakku da al-imtira a lugar Larabci. Idan aka ce ash-shakku shine at-taraddud baina shay'ain, at-taraddud baina ihtimalai, kana kai kawo tsakanin ihtimali guda biyu saboda wata shubha, wato ka samu wani rikicewa, ka samu wani rudu, abin nan haka yake ko ba haka yake ba, kana kai kawo ka yadda ko kakka yadda saboda shubhar da take kwakwalwarka, wannan shi ake cewa shakka. Al-imtira kuma at-taraddud baina ash-shay'ain bila shubha, to ya dinga taraddudi yana kai kawo ya karba abu ko kai ya karba tare da cewa babu wata shubha, babu wata shubhar da take a kwakwalwarsa wacce ta hada shi karba. To Allah madaukakin sarki ya gaya masa idan akwai mai shakka, to a kafa masa hujja dan a kawar masa da wannan shakkar. Wanda kuma shakka ta kawu gabarinsa, ya zama na baya da shakka, to kada kuma ya zama cikin mumtarina, waɗanda kuma suke kai kawo ba tare da shubha ba. An gane ko? Farko aka yi maganar shakka, sannan aka yi maganar imtira, wato wanda yake da shakka to a kawar masa da shakka ta hanyar tabbatar masa da hujja. Fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabli, to idan aka kawar masa da shubhar da take kwakwalwarsa, ya kamata ya yi imani, ya sadu da ya karba abin da aka gaya masa. Kada ya zama kuma cikin al-mumtarina, waɗanda suke kai kawo ba tare da shubha ba. An gane ko? Sannan Allah ce wala takunanna minal ladina kazzabu bi ayatillah fatakuna minal khasirin, kada kuma lalle haƙiƙa kada ka kasance cikin waɗanda suke ƙaryatawa da ayoyin Allah. To shi dai wannan mataki na uku, mataki na farko mataki shakka, mataki na imtira, sai kuma mataki na takzib. Mataki na takzib shine bayan duk ka gama gane komai, to yanzu ba batun kai kawo ake ba, kawai ka fito karara ka ce kai baka yadda ba, ƙarya ake yi. To kaga sai Allah ce to kuma kada ka zamo daga cikin waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu. Bayan an gama musu bayani, an kawar musu da shubha, an kawo musu da taraddudi, to sai kuma su fito su ƙaryata. Haka akwai waɗanda suna shakka, akwai waɗanda bayan an kawo musu da shakka suna kai kawo, akwai kuma waɗanda ƙarara sun fito sun ƙaryata. To kada ka zama ɗaya daga cikin waɗannan kashe-kashen mutane guda uku, la minash shakina wala minal mumtarina wala minal mukazzibi. To kasancewar al-mukazzibu shine wanda ya fito ƙarara, ya nuna yaƙin shi da yadda yake yaƙar ƙarya, sai Ubangiji ya ce fatakuna minal khasiri, sai ka zamo daga cikin hasararru. Waɗanda suke ƙaryata Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, suke faɗa da gaskiya babu shakka, waɗannan suna cikin taɓaɓɓu, suna cikin hasararru. Allah ya ce innal ladina
haqqat 'alayhim kalimatu rabbika la yu'minun wa law ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al-'adhab al-alim.
Naam, Allah ya ce innal ladina haqqat 'alayhim kalimatu rabbika la yu'minun, lalle waɗanda kalmar Ubangijinka ta cancanta a kansu, ta tabbata a kansu, la yu'minuna, ba za su yi imani ba. Walau ja'atuhum kullu ayatin, ko da kowace irin aya, kowace irin hujja za ta zo musu, ba za su yi imani ba. Hatta yarawu al'azab al-alim, har sai lokacin da suka ga azaba mai tsanani, suka ganta ga dangadan ra'ayi al-aini. To Allah madaukakin sarki yana nuna mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri a cikin al'ummarsa, akwai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya rubuta musu rabo za su yi imani da shi, akwai kuma waɗanda Allah maɗaukakin sarki bai rubuta musu rabon za su yi imani da shi ba. Haka Ubangiji ya riga ya hukunta tun fil azal, kowane ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya ba shi kwanya, ya ba shi dama, ya ba shi ƙudura, ya ba shi ikhtiyari da mashi'a, ta ya zabi abinda yake daidai ko ya zabi abinda yake ba daidai ba liman sha'a minkum an yastaqim wama tasha'una illa an yasha Allah ubangiji ya ba wa mutum wannan dama ta ya zabi abinda yake shine gaskiya domin ya wadata shi da hankali bai cire masa hankali ba duk wanda aka cire wa hankali to an dauke masa alƙalami don haka ubangiji ya bashi al-isti'dadat wal mawahib daman maki wanda za su bashi ikon ya gane abinda ake gaya masa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne to wasu sun yi amfani da wannan damar da Allah ya ba su saboda haka sun gane abinda yake gaskiya sun bi shi wasu kuma gaba ɗaya sun aje wannan damar sun dankwafe ta sun ki amfani da hankalinsu don haka sun kasa gane abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar na gaskiya kuma Allah maɗaukakin sarki yana tasliyar annabi sallallahu alaihi wasallama da kwantar masa da hankali yana nuna masa kissoshin annabi Musa da annabi Nuhu alaihi salam na masa kissar annabi Nuhu alaihi salam daga cikin mutanensa akwai wanda suka yi imani wanda su ne yan kaɗan ma amana ma'ahu illa qalil yan kaɗan ne suka yi imani da shi haka nan cikin mutanen annabi Musa su ma yan kaɗan ne suka yi imani da shi babu waɗanda suka yi imani da shi sai yan zurriya daga cikin mutanensa sai yan shabab samari sai wannan sahara da suka yi imani bayan sun ga mu'jizar annabi Musa alaihi salam wanda tafi ƙarfinsu to don haka shi Allah yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kada ya damu sunnar ubangiji haka ta gudana a cikin bayansa akwai waɗanda ya hukunta musu da sa'ada akwai kuma wanda ya hukunta musu shakawa waɗanda aka hukunta musu shakawa duk iya bayaninka babu yadda za a yi ainihin su karɓi gaskiya duk yadda ka kai ga bayani innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna waɗannan da kalmar ubangijinka ta riga ta gaskata a kansu ubangiji ya riga ya rubuta ya musu tambari cewa su ba ƴan aljanna bane su ƴan wuta ne to wannan duk yadda ka kai ga ainihin bayani ga gargadi ga tsoratarwa wannan ba zai sa su ji komai a tare da su ba kamar yadda Allah ya ce wa matunil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun ayoyi da gargadi da masu gargadi wannan ba za su wadatar da mutanen da ba za su yi imani ba wa in yarau ayatan yu'ridu anha wa yaqulu sihrun mustamir duk sanda za su ga aya wata hujja wata mu'jiza wani gudan dalili da yake nuna gaskiyarka to za su kawar da kai su ce ai wannan ma tsafi ne wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin babu wata aya babu wata mu'jiza babu wani dalili da zai zo musu daga Allah face sun kasance masu kawar da kai daga wannan kamar yadda Allah ya ce wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun ayoyi da dama waɗanda suke gani mu'jizozi da dama waɗanda suke gani a sama da ƙasa suna ta wucewa ta kan waɗannan mu'jizozin amma kuma ba za su yi imani ba haka Allah maɗaukakin sarki ya hukunta innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu khatama Allahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adhabun 'azim waɗanda suka kafirta ba za su yi imani ba sawa'un alaihim daidai ne a wajensu a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu kai musu gargadi ko ba kai musu gargadi ba za su yi imani ba kuma wannan shine abinda annabi Musa alaihi salam ya faɗa yace a cikin addu'ar da yayi yake cewa rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al'azab al'alim ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba mai tsanani to kana da koyi da annabi Musa yadda shi ma annabi Musa ya fahimci haka mutanansa akwai wanda za su yi imani akwai wanda ba za su yi imani ba to kai ma ya kamata ka koyi wannan daga cikin darasi ko kuma fa'ida da za ka samu daga kissar annabi Musa Allah ya ce walau ja'atuhum kullu ayatin kowace irin aya za ta zo musu kowace irin aya za ka zo musu da ita ba za su karba ba za su yi imani ba hatta yarawul azab al-alim sai lokacin da suka ga azaba mai tsanani sai lokacin da suka ga ainihin gaskiya karara sai lokacin da mutuwa ta zo duk wani kafiri lokacin da mutuwa za ta zo masa sai ya ji a jikinsa cewa lalle abinda ya yi a duniya ba bisa gaskiya yake ba lalle sai ya fahimci haka sai ya yi nadama sai ya yi kaico sai ya yi da na sani lokacin da mutuwa ta zo masa kuma a lokacin wala tahina man dami abinda yake nadama a lokacin ba zai yi amfani ba nadama ba za ta yi amfani ba walaysat at-taubatu lillazina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar wanda duk mutuwa ta zo masa ya shiga gargara to tubansa ba za a karba ba, kamar yanda wanda ya mutu a ranar gobe kiyama ba zai ce ya mutu yana kafiri, a ranar gobe kiyama ba zai ce ainihin ya dawo musulmi ba ko yayi imani a karbi imanin sa. Allah madaukakin sarki ya ce falaula
laula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauman yunus lamma amanu kashafna anhum adhaban hizn lamma amanu kashafna anhum adhaban hizn fil hayati dunya wa mad'anahum ilahin.
Na'am, Allah yace falaula kanat qaryatun amanat, wato babu wata alqarya wacce ta yi imani fanafa'aha imanuha, imanin ta ya amfane ta, illa qauma yunusa sai mutanen annabi Yunus, lamma amanu yayin da suka yi imani kashafna anhum azabal khizi sai muka yaye musu azaba ta wulakanci, fil hayatid dunya a rayuwarsu ta duniya, wa matta'nahum ilahin muka jiyar da su dadi har zuwa wani lokaci. To Allah madaukakin sarki ya kawo kissar annabi Nuhu a annabi Yunus alaihi salam cikin irin wannan takaitawa domin ta dace da ta'aliqin da ake yi. Ta'aliqin da ake yi shine waɗanda Allah ya rubuta musu imani ba, duk yadda ka kai gaye musu wa'azi ba za su yi imani ba, waɗanda Allah ya rubuta musu imani kuma za su yi imani din, kamar yadda mutanen ƙarya annabi Yunus alaihi salam suka yi imani, sun yi imani Allah ya karbi imanin su, duk da cewa annabi Yunus alaihi salam ya yi musu addu'a Allah ya halaka su idan har ba su yi imani ba, suka zauna ba su yi imani da shi ba sai da suka fara ganin burbushin azaba sannan sai suka yi imani. To Ubangiji sai ya musu wannan baiwar ya karbi imanin su, duk da cewa sunnar Ubangiji galibi duk sanda azaba ta nufo wani ya ce kuma a lokacin ya yi imani ba za a karbi imaninsa ba, amma su an karbi imaninsu sai suka zama togaciya daga ka'ida ta gaba ɗaya, daga ka'ida ta bai ɗaya, ka'ida ta halaka dukkan wata al'ummar da bata imani ba yayin da azaba ta zo mata gadangadan da rashin karɓar imaninta, kamar yadda ba a karbi imanin ainihin Fir'auna ba lokacin da ya gan shi ya shiga ruwa lalle ya tabbata haƙiƙa ya halaka, a lokacin da ya yi imani Allah bai karbi imaninsa ba, ya ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, sai yanzu kuma alhalin ka cika rayuwarka da barna ka zama cikin mabarnata sai yanzu ne za ka yi imani. Ubangiji bai karbi imaninsa ba, aka yi masa inkarin imanin da ya yi, aka nuna masa ya makaro. To amma ga mutanen annabi Yunus alaihi salam Allah ya karbi imaninsu. Annabi Yunus alaihi salam shine Yunus ibnu Matta, wasu suna cewa Matta din sunan mahaifiyarsa ce, amma a cikin abin da yazo a cikin Sahihul Bukhari Matta din sunan mahaifinsa ne, Matta sunan mahaifinsa ne ba sunan mahaifiyarsa ba, Yunus ibnu Matta. Allah ya aiko shi a cikin mutanen Nainawa. Nainawa gari ne a cikin lardin Mosul. Al-Mosul lardi ne na arewacin ƙasar Iraki, arewacin ƙasar Iraki. A wannan lokacin akwai Ashuriyun, sarakunan Ashuriyun su ne suke mulki a gurin, kuma kun san cewa Bukhtanassar ya je ya yaƙi abin nan Banu Isra'ila, kamar yadda muka faɗa jiya ya yaƙi Banu Isra'ila a Baitul Maqdis, ya kwaso wasu daga cikin ribatattun yaƙi fursunoni daga cikin Banu Isra'ila wanda suka zo nan Babila a wannan yanki na Mosul, suka zauna a matsayin fursunoni kuma suka hayayyafa ma. Ya zama da akwai tsirarin Ahlul Kitabi a gurin. To annabi Yunus Allah ya aiko shi cikin wannan gari na Nainawa a cikin garin Mosul, a lardin Mosul cikin ƙasar Iraki. To lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga mutanensa ya musu wa'azi kamar yadda kowane annabi yake yi wa mutanensa wa'azi, suka kan gari suka ce ba za su yi imani da shi ba, za su yarda da shi ba, shine ya yi musu addu'a ya gargaɗe su cewa Allah zai saukar musu da azaba tsawon kwana 40 idan ba su yi imani ba azaba za ta riske su. To sai ya kasance ba su yi imani abin nan a kwana 35 ba su yi imanin ba, shi kuma a lokacin ya fita bisa fushi da fusata ganin cewa gashi kwanaki suna ta tafiya amma mutanen nan ko a jikin su har ka gaban su kawai suke yi kwana 35 ya wuce mutanen nan ba su imani ba sai ya fita a fusace wa zannuni idh dhahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin annabi yunus shine zannun nun shine kifi lokacin da ya fita ya gudu ya bar su Allah madaukakin sarki ya ba mu kissa a cikin suratul safat wa inna yunusa lamina al-mursalin idh abaqa ila al-fulkil mashhun fasahama fa kana min al-mudhhadin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim falawla annahu kana min al-musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athu ato annabi yunus ya kasance daga cikin manzanni lokacin da ya fita ya gudu kamar yadda bawa yake gujewa ubangijinsa haka ubangiji ya sifanta gudun da Yunus yayi daga alƙaryarsa idh abaqa ila al-fulkil mashhud ya tafi jirgin ruwa wanda yake ciki an cika shi da passenger an cika shi da kaya jirgin ruwa na mutanen na al-finikiyun wanda suke zirga zirga wajen daukan mutane daga wannan yanki su kai su Sham su dawo su dauki wasu su kai kaya da sauransu saboda haka sai ya shiga wannan jirgin ruwa bayan kuma jirgin ruwan ya cika ta ya abin da ya cika ya batsi da mutane da kaya Allah ya ce al-fulkil mashhud an cika shi an gaba lodi to ko saboda haka sai lodi yayi wa jirgin ruwa dole ne a rage wani in ba haka ba duk za a mutu to wa zuwa za a jefa a ruwa to shine kowa ya kalli kowa kaga ba wanda zai ce shi a jefa shi to shine kuma a gurin ba wanda aka yi wa kallon reni tunda da an kai wa wani kallon reni kaga shi za a jefa saboda kowa a kafe yake da kafafuwansa aka ga to kuma za a halaka ne gaba daya aka ce to sai a yi qur'a to shine aka yi qur'a sai ya kasance annabi Yunus alaihi salam qur'an na fada a kansa aka yi har sau uku kasa irin wannan karan farko dama mutum ba zai amince da wuri ba aka yi na farko sai ya runtu aka yi na biyu zai runtu na uku ta ce to shi kenan ba kuma yadda za a haka ubangiji ya yanka masa fasahaba fakana min al-mudhhadin mudhhadin shi ne al-maghlubin ya zama cikin wanda aka rinjaye su ƙura'a ta hau kansu saboda haka sai suka jefa shi cikin ruwa faltaqamahu al-hut ana jefa shi ruwa sai babban kifin nan sai ya loma da shi Allah ya ce faltaqamahu al-hut sai ya loma da shi saboda haka sai ya hade shi bai karya kashinsa ba bai tauna namansa ba ubangiji sai ya aje shi a cikin kifi wasu ce kwana 40 wasu ce kwana 4 yayi wasu ce kwana 7 wasu ce amma dai Allah ya aje shi a cikin kifi to a wannan lokaci ya kasance cikin masu tasbihi to wannan shine abinda ubangiji yake riskar bawansa da shi yayin da ya shiga bala'i ya koma ga Allah falawla annahu kana min al-musabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi ba'thu ba dan yana cikin masu tasbihi ba masu tuna Allah da yayi ta zama a cikin wannan kifin har zuwa lokacin da Allah zai tashi mutane a fito da shi daga cikin wannan to shi da yayi tasbihi alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fanabaznahu bil ara'i wa huwa saqim daga nan sai ubangiji ya sa kifin nan ya amayo shi a gabar teku bai da lafiya domin wanda ya zauna waɗannan kwanaki a cikin kifi dole ne ya rashin lafiya amma banda shi Allah ya so shi da rai ai ba za ka rayuwa ba saboda haka sai ya abin nan fa anbatna alaihi shajaratan min yaqtin muka fitar masa da bishiya ta abin nan ta kankana domin ya samu abin da zai fake ya samu kuma abin da zai sha wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidu fa amanu famatta'nahum ila hin sai muka aika shi zuwa ga mutane 100,000 ko kuma sun dara haka wato sai Allah ubangiji ya ci to ya koma cikin alƙaryar da ya baro saboda haka da yaje sai suka yi imani ubangiji ya kyale su har zuwa wani lokaci kamar yanda ya kaddara mu kowa ya karbi ransa a lokacin ajalinsa to shi da Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kai ma a cikin al'ummar ka akwai wanda wannan nahama din za ta riske shi kuma haka ta faru ai annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo fatu makka ai kaga dukkan wasu wanda suka rage a cikin garin makka a lokacin duk sun karbi musulunci wato ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da runduna wanda da ba su yi imani ba da karshen su gaba daya yazo lasta'salahum tunda rundunar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita fathu Makka ba za su iya gaba da ita ba, ba za su iya rukumawa da ita ba. To amma sai Allah ya so su da rahama, sai ba su tsaya sun yi turjiya ba. Lokacin da Annabi ya je fathu Makka, kafiran Quraisha ba su yi wata turjiya ba, kawai sai suka sadu da suka sallama. Annabi ya ce to kada a taba kowa, من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته أغلق على نفسه فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. دو وند يشجع جدنس يقول لي تأكلش، دو وند يشجع مسلاتي يفكر مسلاتي أكلش، دو وند يشجع جدنس هو جماعة أبو سفيان أكلش. كأقول السياسة تملك. أنا كتشن زي جت وأنكر ما ماشي. تدو وند يشجع جدنس هو جماعة أبو سفيان أكلش. فأنا كتشن دو سكا سكا يتأيمان. wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka kashe shi ne abdullahi ibn khatal. Abdullahi ibn khatal shi wannan ya yi saduda, ya yi sallamawa, ya ci gaba da turjiya, yaje ya rike astarul ka'aba. A lokacin ya rike abin nan rigar ka'aba a yadda suke yi a jahiliya. A jahiliya idan mutum yayi aika ya gudu, wai kada a taba shi sai yaje ya rungume ka'aba. To yana zaton har yanzu jahiliya za ta yi amfani. Ta haka sai ya je rungume Ka'aba. Annabi ya ce a makulo shi, a zakulo shi, a fito da shi. Aka fito da shi kuma aka kashe shi. To mun banda shi babu jinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zubar a garin Makka. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama suka taru ya ce to me kuke zaton zan yi da ku? Me kuke tsammanin yanzu zan yi muku? Domin duk sun san tarihin abin da ya faru ga Annabi da sahabbansa. Da musgunawa, da keta, da mugunta da suka yi masa, duk sun san tarihin, yanzu ga su a hannunsa. Ya ce to me ye zaton ku zan aikata da ku? Ma zannukum anni fa'ilun bikum, me ye tsammanin ku yanzu zan yi muku? Sai suka ce khairun akhun karim wa ibn akhin karim. Alkhairi muke tsammanin kai mana, dan uwa ne kai mai karamci, kuma dan uwa mai karamci. Sai ya ce izhabu fa antum at-tulaqa la tathriba alaykum al-yawm. Ku tafi duk an sake ku, duk kun zama yantattu a yau. Babu wato ainihin tsangwama ko kuma ainihin babu tuhuma akan ku a yau. Saboda haka duk sai suka samu kansu a wannan lokacin. Kaga wannan yanayin nasu yayi kama da yanayin mutanen Annabi Yunus, wanda su ma ga azaba ga dangadan ta zo musu, amma Allah ya karbi imaninsu. To su ma gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sun zama a hannunsa, amma duk da haka sai ya musu afuwa. To wannan irin wannan afuwar ita ce ake yaba, al'afu inda al-maqdira. Lokacin da ka kamma abokin gabanka, ka cin masa, ya zama na kana iya yin ko menene da shi, ya zama a tafin hannunka, shi kansa ya karaya, ce to me kake tsammanin yanzu zai faru gare ka? Babu shakka idansu za su fito, za su furfuto, yana jirin ya ga kawai me za ka yi masa. Sai ka ce to je ka an yafe maka. To irin wannan afuwa din ita ce abin yabo. Ba bayan an fi ƙarfinka ba kai afuwa, an fi ƙarfinka ba yadda za ka yi ka ce to na yafe, bai ka yafe to. Na'am, yafe wata yi, in ka yafe din yafe wanda kai ta yi, amma kuma ba abin a yaba maka ba ne. A ce ka yafe, ai inda a ce ka cin masa ne aka ga ka kyale shi, to shine za a ce eh lalle yafewar ta gaske ce. Amma abinda ba kai ka fi ƙarfinka ne, ba yadda za ka yi da shi, in ma ka ƙara taɓo shi zai ƙara, sai ka ce to ka yafe. To shine Allah yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yace falaula kanat qaryatun, babu wata alqarya amanat da ta yi imani yayin da azaba ta nufo ta gadangada. Fana fa'aha imanuha, kuma imanin da ta yi amfane ta. Illa qauma Yunus, sai mutanen Annabi Yunus su ne waɗanda suka yi imani a lokacin, kuma imanin nan ya amfane su. Lamma amanu kashafna anhum azab al-khizi, yayin da suka yi imani sai muka yaye musu azaba ta wulakanci. Fil hayatid dunya, a rayuwarsu ta duniya. To shin an yaye musu azabar rayuwar duniya ne kawai banda ta lahira, ko hadda ta lahira? Anan Allah ya ce fil hayatid dunya, anan duniya kenan ta yiwu, a lahira Allah ya kama su. amma ayat da take cikin suratu safat wanda muka karanta tana nuna an yaye musu azaban ta duniya da ta lahira an karbi imanin su domin Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ila hin kaga sun yi imani idan ko mutun yayi imani ubangiji har ya shaida cewa sun yi imani babu shakka wannan imanin zai sa ayaye musu azabar su ayaye musu azaba ta lahira don haka mutanen annabi Yunus alaihi salam an yaye musu azaba ta duniya an yaye musu ta lahira saboda imanin su wannan shi zai nuna maka bambancin su da fir'auna kaga shi fir'auna kasancewar imanin sa imani ne wanda yake dan jabu sai wannan imanin bai amfane shi ba bai samu ba yaye masa azabar ba dan ya mutu a cikin ruwa kawai Allah ya ce fal yawma nunjika bi badanika jikinka kawai za mu fitar shi ma dan ya zama aya dan ya zama dalilin cewa ka fa mutu dan banu isra'ila sai ya cewa ba mutuwa kai ba kana can kana bin annabi Musa da mutanansa to dan ka zama aya za mu cire gangar jikinka mu je huta waje kowa ya ganka ga kana amma kam ya samu kubuta bai samu wannan kubutar ba an gane ku bai samu wannan kubutar ba sabanin mutanen annabi Yunus alaihi salam kasancewar imanin su na gaskiya ne su sai suka samu kubuta famatta'nahum ila hin sai muka jiyar da su dadi har zuwa wani lokaci ma'ana har lokacin da mutuwa ta zo wa kowane ɗaya daga cikin su yana daga cikin abinda yazo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai hadisi a cikin sahih muslim da annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin abu huraira annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake ba da labari lokacin da ake yana tafiya bayan yana dawowa daga abinda yana tafiya zuwa hajjin sa ta ban kwana a lokacin yazo wani wadi wani kwazazzabo to a wannan lokacin sai yake tambaya wannan kwazazzabo ne wannan sai mutane suka ce da shi wannan kazazzabin sunan shi wadil azraq abinda ake kiransa da shi kenan sai ya ce ka anni anzuru ila musa habitan min as-saniya wa lahu ju'arun ila allah bit talbiya ce ana nuna mun kamar ga annabi musa nan ina ganin shi yana gangarowa da kan wannan dutsen yana ƙaraji ba'ana ya daga miliyar shi da talbiya yana talabbaika allahumma labbaik kuma da ƙarfi ana ji sannan sai ya zo wani ainihin kwazazzabo nan ma ya tambaya ya ce nan fa aka ce da shi wannan saniyatu harsha kenan wani kwazazzabo ne da yake tsakanin hanyar madina zuwa makka kusa da juhufa hanyar da za a bi a tafi sham to shine sai a nan ma sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya ce ka anni anzuru ila yunusa ibn matta على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة يتي سيغا شكمر أنا نونا منك يونس ابن متى ينا بس تاقوى السجا وشتكي شكو سشيا ميتكد ناما عليها جبة من صوف عليه جبة من صوف ينا سنيدا الكبة تسوفي تقاش الدبوبي sannan khutamu naqatihi khulba wato linzamin taguwar tasa na ainihin kaba ne malamai suka ce tayo anan Allah madaukakin sarki ya suranta wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato yana ganin sanda annabi Musa da annabi Yunus suka yi haji an sunanta musu gashi yanzu kamar yadda zaka ga hoton bidiyo haka aka dauko masa rayuwar tasu ya gani gashi nan akan abun hawan sa yazo haji wannan yana nuna maka dukkan waɗannan annabawa sun je sun yi haji kuma Allah ya nuna masa cewa ta nan gurin suka bi gashi nan lokacin da suke kan abin hawan su wata rana annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wani bayahudi ya zo gurin shi kamar yadda Abu Huraira ya rawaito yana cikin Sahih Bukhari wani bayahudi ne a kasuwa yake arada hajarsa yake tallar hajarsa ya kasa kayansa yana talla sai wani ya zo ya masa tayin da shi kuma bai ji daɗi ba ya taya da ɗan kuɗi kaɗan sai bai hudan bai ji daɗi ba sai ya ce la wallazi istafa Musa ala al-bashar na rantsi da wanda ya zaɓi Musa ya fifita shi akan sauran halitta akan sauran mutane ba farashin kayan kenan ba wani al'ansari mutumin Madina musulmi yana gefe a kasuwar da yaji wannan Yahudi yana wannan rantsuwar yana cewa la wallazi safa Musa ala al-bashar, sai ya taso a guje yazo ya gaura ma wannan Yahudan mari ya tsinke shi da mari yace ataqulu wallazi safa Musa ala al-bashar wan nabiyyu baina adhhurina, ya ka riga fadar cewa Allah ya fifita Musa akan mutane alhalin manzo Allah annabi yana cikin mu. Yahudan nan sai ya kawo ƙara gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai to shi ga abin da aka yi masa, shin ba yadda zimma, shi ba kafirin amana bane, ba yadda ahad, ba yadda alkawari da yarjejeniya na ba za a cuce shi ba. Annabi ya tambaya me ya faru, sai ya gaya masa. Annabi ya fusata, shi ne yake cewa la tufaddiluni ala Musa, kada ku fifita ni akan Annabi Musa alaihi salam. Haka nan yake cewa la yaqulu ahadun ana khairun min Yunus ibn Matta, kada wani ya ce ni ne mafi alkhairi sama da Yunus dan Matta. Malamai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan maganar ba yana nufin cewa waɗannan annabawa daidai da shi suke ba, babu shakka annabawa Allah ya fifita wasu akan wasu, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, wasu sun fi wasu, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama shine afdalul anbiya'i gaba daya, shine mafificin annabawa duka. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallama bai yadda ba a fifita shi, idan har fifitawar za ta jawo ya zama suka ga wani daga cikin annabawa. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fahimci kamar akwai tawaya ga shi waɗancan annabawa da aka fifita shi akan su, sai ya ce to kada a sake irin wannan. Amma in ba haka ba, Annabi sallallahu alaihi wasallama ai shine yake cewa ana sayyidu waladi adam wala fakhar, ni ne shugaban ƴaƴan adam gaba daya, saboda haka shugaban annabawa ne duka. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da tawalu, baya son irin wannan matukar wannan din zai bayu zuwa ga tauye darajar wani annabi. Saboda haka Annabi yace kada wani ya ce ana khairun min Yunus ibn Matta, musamman ma idan wani ya hararo irin abinda aka yi aka ce ya bar mutanensa a fusace, wanda har Allah ya kama shi da wannan laifin, wani ya ga cewa to wannan laifin ya rage darajarsa, ko kuma wani shi ba annabi ba yayi kafafar cewa ya fi Yunus domin shi bai fusata ubangijinsa ba, Annabi ya ce to kada bawa ya faɗi haka. Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.
الله مرؤوك كنسر كيتشي ولو شاء ربك دا أبنججن كيا قدامه لآمن من في الأرض كلهم جميعا, da waɗanda suke doron ƙasa gaba ɗayansu a tattare da sun yi imani. Afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin, ashe yanzu kai za ka tilasta wa mutane ne har sai sun zama mu'mine? Wato Allah maɗaukakin sarki yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, duk hirsin da kake da shi da kwaɗayi da faɗi tashin da kake ta yi na kaga cewa mutane sun yi imani, ba fa za su yi imani ba sai Allah ya so su da imani. Kada ka matsa wa kanka, kada ka halaka kanka wajen ka ga cewa mutanenka su yi imani. La'allaka ba'ithu nafsaka alla yakunu mu'mini, za ka kashe kanka ne dan ba su zama mu'minai ba. Kada wannan kwaɗayin naka ya sa ka wahalar da kanka, domin imani da rashin yinsa wannan duk taufiki ne daga Ubangiji. Ubangiji shi ya halittu halitta ya raba su biyu, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi, da ya halicci halitta ya jimki ya ce ha'ula'i ilal jannati fala ubali, wannan jimkin aljanna za su ba dare da na damu ba, wa ha'ula'i ilal nari fala ubali, wannan kuma za su tafi wuta. Kuma a duk cikin mutum dubu Allah ya ɗauki ɗaya shi ne ɗan aljanna, 999 kuma duk ɗan wuta. Saboda haka kakka damu dan ba su yi imani ba, Ubangiji ya riga ya kaddara wannan, a cikin bayansa akwai waɗanda zai toshe musu kafar, gashi ya ba su ita sun ki amfani da ita, to sai Ubangiji ya ɗabi'i a kanta tunda sun ki amfani da ita sai ya zare musu wannan damar da ya ba su, saboda haka sai su yi ta tafiya cikin bankaura da harmagaga da harigido, ba za su yi imani ba. Ya ce walau sha a rabbuka, da ubangijinka ya so, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Wannan mashi'a ce kauniya qadariya, mashi'a iri biyu ce, akwai mashi'a kauniya, akwai mashi'a shar'iyya. Mashi'a kauniya qadariya, akwai kuma mashi'a shar'iyya. Akwai abinda ubangiji ya kaddara shi, yake son shi, yana son abun, in ka yi shi zai baka lada, wannan mashi'a ce shar'iyya. Akwai abinda ubangiji ya kaddara shi, ya so abin ya auku amma ba tare da ya yarda da abin ba, wannan mashi'a ce qadariya. To ba a hujja da mashi'a qadariya ga ubangiji, kamar yanda kafirai suka yi, walau sha Allahu ma walau sha rabbuk, walau sha Allahu ma ashraku ba, walau sha Allahu ma abadnahu, da ubangiji ya so ba za mu bautawa abinda muke bautawa ba, walau sha Allahu ma ashrakna, da ubangiji ya so da ba mu yi shirka ba. Kaga nan mashi'a qadariya suke hujja da ita, ba mashi'a kauniya ba. Ba a hujja da mashi'a qadariya, ubangiji ya so abu, to idan abun ya faru kuma ya zamana yana daga cikin abin da Allah ya yarda da shi, to wannan abun shi ake hujja da shi. Amma abin da ubangiji baya san shi, kamar yadda yake wala yarda li ibadihi al-kufr wa in tu'minu yardahu lakum, ubangiji ba zai taba yarda wa bayinsa kafirci ba. In kuka yi imani, ubangiji zai yarda da imanin. Ubangiji ba zai yarda da kafirci ba, amma zai yarda da imani. To za ka yi kokarin ka tabbatar da mashi'a shar'iyya ne a rayuwarka, ba mashi'a qadariya ba. Ba mashi'a qadariya ba. Saboda haka ubangiji yana son abu ya wakana, idan ya wakana kuma ya kasance cikin muradin Allah ne, to wannan mashi'a ce qadariya kauniya. Idan abin da ya wakana din ya kasance ba cikin muradin lahi bane, ba abinda Allah yake nufi bane, wannan mashi'a ce qadariya kauniya, ba shar'iyya ba. Misali zan yi muku domin matso muku abin kurkusa, yadda za ku fahimci bambanci tsakanin mashi'a qadariya da mashi'a kauniya. Allah madaukakin sarki ya so imanin sayyidina Abubakar, ya so sayyidina Abubakar yayi imani, domin imani wani abu ne da yake so. Ko sayyidina Abubakar yayi imani kuma ya karbi da'awar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga wannan mashi'a ce shar'iyya kuma me kauniya qadariya. Mashi'a ce shar'iyya saboda imanin naman Allah yana son shi, kuma qadariya ce saboda ta kasance, domin aka ce qadariya abinda ya wakana din. An gane ko? Qadariya din nan za ta zama Allah yana so, za ta zama Allah baya so. To amma imanin Abubakar abu ne da Allah yake so, kuma ya wakana. Kaga mashi'a ce shar'iyya, sannan kuma qadariya saboda ta wakana. An fahimta ko? Ubangiji ya kaddara wakanar ta kuma ta wakana. Kamar imanin Abu Jahal, imanin Abu Jahal ba kafirci ba, imanin Abu Jahal mashi'a ce kau shar'iyya. Ubangiji ya rasan Abu Jahal ya yi imani ko baya so? Yana so, amma ya yi imanin bai yi imani ba. Kaga mashi'a ce shar'iyya gairu qadariya, gairu kauniya, saboda bai imanin ba. An fahimta ko? Imani dangane da Abu Jahal mashi'a ce shar'iyya, ubangiji ya so shi da imanin, amma kuma bai yi ba. Kaga sai ta zama, sai rashin imanin sai zama mashi'a qadariya. Kafircin Abu Jahal mashi'a ce wacce ce? Mashi'a kauniya qadariya. Shar'iyya ce? Ba shar'iyya bace. Kufru Abi Bakar mashi'a ce wacce? Ba shar'iyya ba, ba qadariya ba. Ba shar'iyya bace, ba kuma qadariya ba. Saboda haka idan ubangiji ya kaddara wa mutum imani, yayi imani, to ya zo da mashi'a shar'iyya kuma qadariya. Idan mutum ya kaddara wa mutum imani, mutum ya so, Allah ya so mutum da imani kuma bai yi imanin ba, kaga mashi'a ce shar'iyya ba qadariya ba. Idan mutum yayi kafirci, ubangiji ya kaddara yayi kafirci, yayi kafirci, kaga mashi'a ce qadariya ba shar'iyya ba. An gane ko? Allah yace walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so law malamai suna cewa harfun tina'il limtina abubuwa guda biyu ne ubangiji ya jera daya bai wakana ba saboda dayan ma bai wakana ba anan imanin mutanen duniya gaba daya bai wakana ba saboda mashi'ar ubangiji bata zartu anan ba an gane ko limtina'i mashi'atillah lam yu'min man fil ardi kulluhum jami'a saboda ubangiji bai so hakan ba da ya so hakan da ya kasance walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida da ubangiji ya so da ya sanya mutane duk su zama akan addini guda daya amma wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in ubangiji ya so da duk mutane sai su zama dinga bin addini daya to amma ba haka yaso ba ba za su gushe ba suna sassabawa sai waɗanda ubangiji ya ji kai su zai nuna musu tafarki walidhalika khalaqahum kuma bisa ga haka ubangiji ya halicce su ya halicce waɗanda yace ɗan wuta ne waɗanda yan aljanna ne wa tammat kalimatu rabbika ubangi kalmar ubangijinka ta riga ta cika na cewa sai ya cika jahannama da mutane da aljanu gaba daya saboda haka ubangiji ya riga ya abin nan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa la ku yi aiki kowane ne domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu shubha suka ce to ya rasulullah idan ubangiji ya riga ya rubuta ko dan aljanna ya rubuta dan wuta dan me zamu ci gaba da aiki shikenan kowa sai ya zauna in dan wutan ne dan wuta ne dan aljanna ne me yasa falimal amalu ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce i'malu ku yi aiki fa kullum muyassarun lima khuliqa la kowane ne za a hore masa irin aikin da aka halicce shi saboda shi wato in Allah ya halicce ka saboda aikin aljanna sai ya hore maka aikin aljanna sai ka ganka duk inda ake aiki in aljanna kana ciki in kuma ubangiji Allah ya yi dan wuta ne sai ya hore masa aikin yan wuta saboda haka ku je ku yi aiki kai yanzu dan menene za ka yanke hukunci cewa kai dan wuta ne ka yi aiki dan me ba za ka yanke hukunci cewa kai dan aljanna bane ka yi aikin saboda haka ba a hujja da kaddara mutane sukan yi hujja da kaddara dan san zuciya kawai amma abin da ya shafi maslahar sa ai baya hujja da kaddara duk wanda ya shiga kasuwa aka zalunce shi baya hujja da kaddara kawai ce ai kaddara ce ba komai a sai ka ji shi yana gunaguni yana mita ai an cuce ni wani ya cuce ni an mun fa wannan ba zai yi hujja da kaddara ba anan saboda maslahar sa ce a wasu suna aikata sabo in an ce su daina sai su ce in Allah ya yi za mu daina sai ya maka hujja da kaddara wai ubangiji ne ya so shi da haka in ya so shi ba zai daina sai ya daina amma da zaka tsinke shi da mari in yayi magana ka ce kaddara ce ubangiji ne ya kaddara in mare ka wallahi ba zai yadda ba ya ce to ni ma ba zan tsinke ka da marin Allah ne ya kaddara kaga abin da ya shafi maslahar sa ba zai yi hujja da kaddara ba amma abin da ya shafi addini sai ya hujja da kaddara wa a hujja da kaddara akan abin da ya shafi abin da ake so ka yi fafutuka ka rike mashi'a shar'iyya ba mashi'a kadariyya ba Allah ya ce walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da ubangijinka ya so da waɗanda suke doran ƙasa gaba ɗaya sun yi imani to amma abin ba a hannunka yake ba ubangiji ba haka ya so ba ya so ya samar da dan wuta ya so ya samar da dan aljanna walau sha Allahu ma ashraku da ubangiji ya so da ba su yi shirka ba walau shi'na la'ataina kullu nafsin hudaha da mun ga dama kowace rai da mun ba ta shiriyarta walau sha Allahu la jama'ahum 'ala al-huda da ubangiji ya so da ya tara mutane gaba daya akan shiriya duba Allah ya ce la amana man fil ardi kulluhum jami'a man din nan tana nufin umumi duk sanda man tazo tana nufin kowa da kowa zai shiga ciki in ba an yi togaciya ba Allah ce man fil ardi kaga duk wanda suke doran ƙasa sun shiga sai kuma Allah ya akkada umumin nan da cewa kulluhum dan kaka dauka al-umumul urfi ne ba wai ana nufin umumi din ba sai Allah ya kawo kullu dan a cire maka wannan ihtimalin sannan kuma sai Allah ya ce jami'a me ake nufi da jami'a kullu bata isa ba wato da Allah ya so duk waɗanda suke duniya a lokaci guda majmu'una gaba ɗaya sai zo su yi saranda ba ma wai ɗaya bayan ɗaya ba an gane ko jami'a ɗin tana nufin a dunkule gaba ɗaya sai kaga ko ina kawai musuluncin ake yi in Allah ya ga dama sai yayi haka a waye gari kaji ko ina a duniya kawai kowa musulmi ne kudurar ubangiji ta kai ta yi haka amma ubangiji ya sanya duniya darul ibtila ne gida ne na jarrabawa don a gane ayyukum ahsanu amala waye zai fi kyautata aikinsa don haka sai ba aukunta ku yi imani gaba ɗaya ba illa iyaka dai an sha ta layi guda biyu ga layin da zaka biya kai ka aljanna ga wannan layin kuma in ka bi shi zai kai ka har jahannama to idan mutun ya kama layin aljanna babu shakka zai samu aljanna wanda kuma ya kama layin jahannama babu yadda zaka yi da shi sai ya shi sai ya fada cikin jahannama ba yadda zaka yi da shi domin layin ta ya kama shi yasa yace afa anta tukrihun nasa ashe kai zaka tilasta mutane hatta yakunu mu'minina har sai sun zama mu'minai annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya tilasta kowa ba abinda Allah ya dora masa in alayka illa albalagh kai dai ka isar da sako lasta alaihim bi musaitir kai ba mai tilasta musu bane ba mai ainihin matsa musu bane sai sun yi imani imani wannan yin sa hidaya ta tawfiki wannan a wajen ubangiji take innaka la tahdi man ahbabta Allah yahdi man yasha baka iya ainihin shiryar da wanda kake so ubangiji shi yake shiryar da wanda ya ga dama inda a ce yadda kake so ne kowa ya imani to amma abin ba a hannunka yake ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama bai mallaki hidaya ta tawfiki ba ya mallaki hidaya ta bayani ya mallaki hidaya ta ainihin da'awa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici shiryar wanda Allah yake nufi a wannan ayar shine bayani ka gaya wa mutane gaskiya ka gaya musu ga abinda Allah yake so ga wanda baya so wannan ka mallaki wannan kuma aiki ne na kowane annabi wali kulli qaumin hat kowace al'umma Allah ya aika mata mai shiryar da ita irin wannan shiryar ta bayani amma shiryar ta tawfiki ba a hannunka take ba wannan tana hannun Allah shi kadai innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ubangiji shine wanda yake shiryar da wanda yaso in ubangiji yaso ya fitini mutane ba yadda zaka yi wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a wanda Allah ya nufi ya fitine shi to babu kuma abinda zaka mallakan masa a gurin Allah in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil wanda duk ubangiji ya batar da shi babu wanda ya isa ya shiryar da shi in duk yadda zaka nuna kwadayinka na su shiriya ba za su shiriya ba wannan aya in ka kula yabo Allah yake yi wa annabinsa ba zargin sa yake yi ba yana nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da tsabar kwadayin alkhairi yana tsabar kwadayin alkhairi ga mutanansa don haka kamar ya kashe kansa akan ya ga cewa sun yi imani fa Allah ya ce sassauta wa kansa abin ba a hannunsa yake ba yace wa ma kana li nafsin an tu'mina
illa bi idnillah wa yaj'alu ar-rijza 'alallazina la ya'qilun
Allah madaukakin sarki ya gaya masa ka'idar ta gaba daya ta bai daya wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah ba ta bayuwa ga wata rai ta yi imani sai da izinin Allah wa yaj'alu ar-rijza 'alallazina la ya'qilun kuma ubangiji yakan sanya datti da kazanta na bata akan waɗanda suke la ya'qiluna ba sa hankalta ashe kaga abun du gaba daya aiki ne da hankali wanda ya aiki da kwanyarsa da damarsa da Allah ya bashi to sai ya gane shiriya wanda bai yi aiki da kwakwalwarsa ba ya watsar da wannan damar da Allah ya bashi ne yayi tunani sai ita zama a cikin bata ashe ubangiji ba ya toshe musu hanyar bata din ba ya toshe musu hanyar shiriya din ba kada a zanci cewa ubangiji ne ya shiga gaban su ya hana su su shiriya ya toshe musu hanyar shiriya a'a ya musu guzurin abinda za su yi amfani da shi su shirye shi ne hankali amma sai ba su yi amfani da hankalin ba to sai ubangiji ya sanya musu datti a kansu saboda sun yi watsar da hankalin yace wa yaj'alu rissa 'alallazina la ya'qilun ubangiji ya sanya datti na bata da kangarewa akan waɗannan da ba sa yin da ba sa aiki da hankalinsu shi yasa a lahira ai suke da na sani qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sayyi da mun tsaya mun saurara mun tsaya mun yi aiki da hankalinmu da ba mu zama cikin yan wuta ba fa atarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sayyi a lokacin suke ikrari da zanubinsu mai amfani ikrarin suhqan li ashabis sayyi yan wuta sun yi nesa da albarka, sun yi nesa da rahama ta Ubangiji, tar da yan wuta. Saboda haka Ubangiji a cikin wannan aya ta ƙarshe yake nuna mana cewa toshe hanyar su suka fara toshewa kansu hanya, domin Allah ya ba su gudurin hankali ba su yi aiki da shi ba. Allah ya nuna musu hujjojinsa ƙarara, amma ba su ɗauke su a bakin komai ba. Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce babu ikon binta, ya nuna mana ƙarya da taɓewa ya babu ikon kauce mata. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.